Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Wannan karan Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan salon siyasar Najeriya biyo bayan zaben gwamnan jihar Ekiti da aka bayyana amfani da kuɗi wajen sayen kuri'u da kuma tura sama da jami'an tsaro fiye da 40,000. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022-2556-55. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A yau litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawo yana bayani a kan batun katsalandan da Rasha ta yi a zaben Amurka a lokacin abin da ya kira wato muhimmiyar ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki. Biyo bayan ganawar ido da ido da suka yi su kaɗai yau da safe da kuma ci gaba da ganawa da suka yi daga baya da wasu jami'ai a taron, Trump da Putin sun yi taron manema labarai game a kan tattaunawarsu. A jawabinsu na farko da suka yi, shugabannin biyu sun ce sun duba batun zarge-zargen da Amurka ta yi wa Rasha a kan katsalanda a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Da murya mai ƙarfi, Putin ya musanta wannan zargin.
Once again, President Trump mentioned the issue of the so-called interference of
Russia. Putin ya ce shugaba Trump ya ambaci batun zargin katsalanda da Russia ta yi a zaben da aka yi. Sai dai ya ce na sake jaddada abubuwa da na faɗa a baya, ciki har da cewa Russia ba ta yi ba taɓa katsalanda ba, kuma ba za ta taɓa yin shishigi a harkokin Amurka, ciki har da shirye-shiryen zaben ta. Hukumomin leƙen asirin Amurka na zargin Rasha da yin katsalanda a zaɓen shekarar 2016, amma da aka tambaye Trump ko zai yarda da shi ko kuma zai yarda da hukumomin Amurka, sai ya waske bai ba da wata cikakkiyar amsa ba a kan wannan batun. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da ƙasashen Turai ƙawayenta suka yi gare ta a kan fidda su daga takunkumi da Amurka ɗin ta sanya wa ƙasashe da ke harkokin kasuwanci da Iran, a cewar jami'an diplomasiya da wasu kafofin gwamnati. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren Baitul Mali na Amurka Steven Mnuchin sun rubuta wata wasiƙa zuwa ga Burtaniya da Faransa da Jamus a kan cewa Amurka ba za ta ba da kariya ga ƙasashen da ke hulɗar kasuwanci da Iran ba. Pompeo da Munce sun faɗa a cikin wasiƙar wadda gidan talabijin ɗin NBC ya ba da rahoto a kai, cewa suna neman su sanya takunkumin toshe duk wasu hanyoyin samun kuɗaɗe da ba taɓa sanyawa ba a kan Iran, a kan gwamnatin Iran. Sai dai kuma gwamnatin Amurka ta ce wato tana za ta rage wasu daga cikin matakan da take ɗauka bisa ga dalilin tsaron ƙasa da kuma buƙatar ba da taimakon agaji ga masu buƙata. Wannan wasiƙar da mai da martani ne ga buƙatun da Burtaniya da Faransa da Jamus suka gabatar a watan da ya gabata. Ana saurin waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto daga wata jaridar Amurka da ta yi suna ya ce shugaba Amurka Donald Trump ya umarci manyan jami'an diplomasiyansa a kan su duba hanyar yin tattaunawa kai tsaye da 'yan Taliban a ƙoƙarin da ake yi na fara zaman shawarwari da ƙungiyar mayakan da zammar kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru 17 ana yi a Afghanistan. Jaridar New York Times ta faɗa jiya Lahadi cewa wannan mataki na zama wani gagarumin canji a manufofin Amurka a Afghanistan. Manyan jami'an na Amurka da na Afghanistan da yawa sun tabbatar da wannan matakin a cewar jaridar. Jaridar ta ce kuma manyan jama'an Amurka sun je Afghanistan da Pakistan kwanan nan, inda suka tattauna da wakilan kasashen biyu don shirya yin ganawar kai tsaye da ƴan Taliban din. Rahoto ya nuna ya kuma ce ana ci gaba da samun amincewa tsakanin jama'an Amurka da na Afghanistan akan cewa hanya ɗaya da za a fara samar da zaman lafiya da kuma cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ita ce Amurka ta jagoranci wannan shawarwarin kai tsaye. Ƙasar Eritrea ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Habasha. Buɗe ofishin jakadancin da aka yi a yau Litinin na zuwa ne mako guda bayan da ƙasashen biyu suka ayyana kawo ƙarshen yaƙi a kan iyakarsu wanda suka kwashe shekaru 20 suna yi, abinda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya miƙa wa shugaban Eritrea Isaias Afwerki maƙullan ofishin jakadancin wanda ke Addis Ababa babban birnin Habasha. Buɗe ofishin jakadancin shi ne ya kawo ƙarshen ziyarar kwanaki uku da Isaias yake yi a Habasha. Dubban mutane sun nuna farin cikinsu a jiya Lahadi a Addis Ababa a yayin da Abiy ya rungume Isaias a wajen wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe na murnar yarjejeniyar da ƙasashe biyun suka yi, wanda yake nuna cewa sun rataba hannu akan wannan yarjejeniya na kawo ƙarshen wannan yaƙi. Wato ƙiyayya da wariya da kuma zagon ƙasa ya ƙare, abinda Isaias ya faɗa wa ‘yan Habasha kenan, idanunsa cike da hawaye. Ya kuma ce a shirye muke mu yi aiki tare da ku don samun ci gaba. Babu wanda zai lalata ƙaunar da muka farfaɗo da ita a yanzu, in je Afwerki.
Babu Yakubu Mukeri ya karanto labaran duniya. Batun girke jami'an tsaro fiye da 40,000 domin sanya ido kan zaben gwamna a jihar Ekiti da hukumar zaben Najeriya ta gudanar ranar Asabar, da kuma zargin yadda jam'iyyun APC da na PDP suka yi amfani da kuɗi wajen sayan kuri'un masu zaɓe, yana ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a, musamman masana demokuraɗiyya da ke fashin baki kan harkokin siyasar Najeriya. Dr. Abati Bako, wani masani kan harkokin siyasa, ya yi tsokaci kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu na jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari.
Idan muka duba da nazari akan zaben da aka yi a jihar Ekiti, a hakika za mu ga cewa ba a samun ci gaba a demokuraɗiyyar Najeriya, saboda masana abin da suke faɗa, musamman irin su Karl Marx, kada kai amfani da ƙarfin soja ko ƙarfin masu wato makami a hannu a cikin wato al'amura na ita demokuraɗiyya, saboda ita demokuraɗiyya aba ce kawai da take ba da dama ga dukkanin wani ɗan ƙasa na ifito ba tare da jin tsoro ko zargin ko zaton wani abu zai same shi ba. Sannan kuma akwai zargin cewar su 'yan jam'iyyar APC sun ringa rarraba kuɗaɗe kamar 5,500 ga wanda zai jefa musu ƙuri'a. Su kuma yin jam'iyyar PDP suna amfani da kuɗi, su ma suna ba da 3,000, 4,000, ko kuma a tambayi wato akawun ɗinka na banki ka ji alert sannan ka je ka jefa ƙuri'a. Saboda haka wannan abubuwan da suke faruwa yana nuna cewar har yanzu ba mu samu sauyi ko canji na yadda ya kamata mu tafi da demokuraɗiyya. Idan misali muka ɗauki kamar Afirka ta Kudu, ba na manta a shekarar 2008 mun je mun duba yadda suka yi zaɓe a ƙasar. Babu inda za ka ga 'yan sanda ballanta na soja. Sannan kuma a headquarter hukumar zaɓe ta ƙasar Afirka ta Kudu, ɗan sanda ne kwaya ɗaya. Ba makami, ba sanda, ba bindiga. Babu wanda zai ce maka wani abu, ga yanan ma zaɓe ka zo ka tambayi me ye sakamako, ga screen nan ana nunawa ta hanyar zamani inda yake za ga sakamako na kowane gunduma da kowane sashi na ƙasa.
Akwai
katin allo da yake nuna kowace ƙaramin hukuma, kowace mazaɓa, kowane akwatu ana nuna shi daki-daki. Ba wanda zai je ita da hankali ko sai an zuba 'yan sanda don gudun kada wani zo ita da hankali. Saboda haka wannan abubuwan duniya duka tana kallonmu. Ya kamata a ce a yanzu duk wa'innan abubuwan an gyara su, amma da Najeriya ta zama tana yin demokuraɗiyya irin ta yadda ƙasashen duniya masu tasowa suke yi.
Amma menene za ku yi alakanta shi da wannan wato faruwar wannan abin, misali tunda kamar yanzu ka tabbatar da cewa ba a samu sauyi ba, kuma ba a koma baya ma aka samu, misali kuma a baya lokacin da wannan gwamnati zo ya daya daga cikin fatan da ƴan Najeriya suke da shi cewa za a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa.
To alhaƙiƙa wato shi tsari na siyasar demokuraɗiyya tsari ne wanda ya kamata a ce a cikin kwanaki wato 1430 da jam'iyyar APC za ta yi a ce ta gyara yadda ake tafi da demokuraɗiyyar Najeriya. An gyara jam'iyyu, an gyara hukumar zaɓe, an gyara dokoki, an zo an fito da abubuwan da suke zama matsaloli musamman abin da ya shafi kamar irin su zalihar da za a raba kuɗi ko waɗanda za su je su zaɓe a ya zamanto ana raba kuɗi. To kamata a ce an yi dokoki da abubuwa da za su zo ya zamanto yaƙinan kowa ya ji kowa ya sani cewar waɗannan abubuwan sun gyaru. Dan me dan ita demokuraɗiyya duk duniya ce take kallon yadda ake yinta a kowace ƙasa, kuma a kowanne suke wato ƴan ƙarajin demokuraɗiyya ne a duniya waɗanda kullun suna nazari akan kowace ƙasa yadda ake tafi da demokuraɗiyyar wannan ƙasa. Saboda haka alhaƙiƙa har yanzu Najeriya bata shiga layin da zaka ce wato demokuraɗiyya ta zauna da gindinta ba, wanda a yanzu shine masana suke cewa a transition stage muke, ma'ana a wani matsayi muke wanda yake na tatata.
Talaka kabar kuka a kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Haka yake, to batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Haka yake, komai yana da nashi lokaci. Wannan lokaci ne da za mu ji ra'ayoyinku kan batun harkokin siyasar Najeriya. Kuna gani an samu ci gaba? Lokaci ne na wanda yake bisa layi daga jigawa ke bisa layi.
To, da alheri, kina magana da Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburanta ƙaramar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To, alheri ya gaida Malam Rabi'u, ina ra'ayinka game da wannan batu harkokin siyasar Najeriya? Kana gani an samu ci gaba, Malam Rabi'u?
To, gaskiya idan aka yi la'akari da gwamnatin baya, ni ina ganin an samu ci gaba.
To,
domin a baya in kika kula dama shi menene me taka waye aka ce duk abin ma daidai kai sai an maka. To amma duk da abin da ake a yanzu ina ganin kamar ba a yi a baya ba,
kamar yawa
a baya ba.
Eh Malam Rabi'u, nace kamar me ake yi a da da ba a yi shi ba, domin bisa ga dai zabubbukan da aka yi kawo yanzu, idan ana maganan misali inda aka yi zabe a kananan hukumomi bakin iyakacin dukan kananan hukumomin jam'iyya guda ɗaya ta lashe, haka kuma aka gwamnatin da ta cuɗe, to me ya bambanta kenan a ganinka? To madalla, ina ga layin Rabi'u ya tsinke, to bari mu tafi a wuri. Ya wuri wace bisa layi?
Malama Grace sunana, dan Asabe mai fata daga Yauri.
To malam dan Asabe, barka da warhaka.
Barka ka dai, ina gaishe ku da fatan za ku tashi lafiya.
To an nuna hotuna malam, nace ba malam dan Asabe? Malam dan Asabe ban sani ba, ko kaga hotuna da aka rika yayyatawa na waɗanda ake ba su kuɗi daga a lokacin zaben nan daga dukan bangarorin jam'iyyun biyu?
A ina gaya miki, duk zaben da ake yi Najeriya ana amfani da kuɗi, babu jam'iyyar da ba ta amfani da kuɗi,
amma
an ce ibi.
To bismillah malam dan Asabe, ina jin ka.
In an ce APC ta yi, ita ma PDP gare ta aka gani. Sannan ina son ki san da wani abu guda, al'umma jihar Ekiti, mutane ne masu mu'amala da gidajen rediyo, sun ce ba a taɓa samun zaɓe sahihi ingantacce irin wannan ba. Gaskiya ina so in muku nasiha, gidajen rediyo ana so a yi amfani da ku a ɓata gwamnatin Buhari. Gaskiya nake gaya miki, saboda ba mu taɓa jin ko wani aiki na alheri dangane da gwamnatin Buhari ba. Amma da zarar an samu wani aka siye, yanzu misali zaɓen ga na uku na Ekiti, so ake yi a nuna cewa gwamnatin Buhari ta yi maguɗi.
Yanzu abinda
bakin mutanen Ekiti,
kamar ka saurari, ka saurari bayanin Dr. Abati Bako?
Wani bayani yayi?
A to baka saurari, baka fara tsinto mu daga farko ba kenan.
Malama Grace, to Allah ku yi ma gwamnatin Buhari adalci da gidan rediyon America da na.
To ko dai aji layin nashi ko kuma layin nashi ya tsinke, to bari mu nufi jihar Yobe. Wake bisa layi a jihar Yobe?
Kina magana da Grema Modu, Matina, jihar Yobe, tarayyar Najeriya.
Aha malam Grema, zaɓe na shekara ta 2019, duk da yake dai muna ƙarshen shekara, an fara kaɗa gangan wannan zaɓe. Ya kake gani za a sami ingancin zaɓe tun daga batun mazaɓo har lokacin da za a kai zaɓe na ƙasa baki ɗaya?
To kamar dai yanda muhar sashi ya nuna, ko kuma yanda muke kallo kowane lokaci, yanayin zaɓe na Najeriya a kowane lokaci koma baya yake. Ba don kuma yasa na faɗi haka ba, yadda ma ainihin 'yan takara suke amfani da kuɗi, suke sayan ƙuri'u da sauran mutane, sannan kuma idan sun ci sun tafi sakamakon sun sayi wannan ƙuri'u, ba za su juyo su wa mutane aikin da suka yi alƙawari su yi ba.
Yana yiwuwa su talakawan nan ko dai su karɓi kuɗin su zaɓi wanda suke so, ko kuma su yi abin da zai zama musu alheri? Yana yiwuwa mu kai ga wannan lokacin?
Ai kam, idan aka ba su kuɗi suka zaɓa, sun zama kamar raƙumi ne da aka lafe yadda aka juya da su. Kaga kenan, idan mutum ya baka kuɗi ka zaɓe shi, to gobe idan ka je wajen shi kana da buƙatar da zai ma ko a ƙaramar hukumar ka ko a jihar ka ko kuma a yankin da kake, ba zai ma wannan abu ba, saboda a wannan lokacin zaɓen baka yi ka zaɓe shi. Kaga ba ka da ƴanci ko kuma ka tsaya ka tunza zaki ka ce sai ya ma wannan abun.
To mun gode, kai ma ko dai layin naka ya tsinke, ko kuma kai ka ajiye bisa raɗin kanka. To wake bisa layi a Nasarawa ne, wake bisa layi shi ma layin nashi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu dai Taraba, wake bisa layi a Taraba?
Muna magana da Sule Jauro Manu, karamar hukumar Gasol, jihar Taraba.
Wato malam Sule, shi a Nasarawa ya bayyana cewa a kowane lokaci dai har yanzu bata sake zane ba, ba a samu ci gaba ba a harkokin zaben Najeriya, sabili da ana amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'u. To kana gani za mu iya kai lokacin da talakawa za su zaɓi na raɗin kansu su zaɓi wanda suke gani zai musu aiki, idan ana maganar su karɓi kuɗi kuma ba za su sake ganin ƙeyen 'yan siyasa ba?
A gaskiya abin akwai ban tsoro, domin ko ba karɓi kuɗi ba masu karɓa za su karɓa, kuma ko ba karɓi kuɗi ba za su yi muku aikin din, da gara ma ka karɓa kawai.
To amma za ka karɓa, in ka karɓi kuɗin nan a latilas ne ka zaɓi wanda ya baka kuɗin, ko kuma kana iya karɓan kuɗin nan kuma ka zaɓi wanda kake so bisa raɗin kanka?
Ba lallai ba ne in zaɓe shi, domin dama kuɗinmu ne, hakkinmu ne, wanda bai mana aiki ba, ko ba gaskiya ba?
To
ba lallai ne in zaɓe shi ba.
to ba ta yin aiki kudin ko suke ci.
To ina shawara ka kenan ga talakawa idan aka je zabuka na gaba?
Duk wanda ya zo mu yi masa bore. Yanzu idan kin tashi daga garin mutum biyu har ki shiga Gembu hanya ya lalace. In kin tashi daga Jalingo har Numan hanya ya lalace. Jigawa da sauran jihohi suna yin aiki. Mu a Taraba babu sabon hanya. Tun hanyoyin da muka gada tun North Eastern State babu da wani sabon hanya. Ga hanyoyi irin su Gasol, irin su Yoro, irin su Law, irin su Usa, su Kursadi, su Ba'isa. Duk tsoffin hanyoyi ne babu inda aka gyara musu. Hanyan karin duk an bar mu hakan nan. Ko ba haka bane to ina amfanin sa. Sai tashin hankali kai. Kullum ba.
To mun gode Malam Suleiman, bari mu nufi Kaduna, wake bisa laya Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, wane ne nawa Kaduna?
Kuna magana da Kabiru mai shago da karamin kura karamar hukumar Lare cikin jihar Kaduna.
To Malam Kabiru, idan kana biye da mu, kaji shi Malam Sama'il Suleiman daga Taraba yana cewa in yan siyasa sun zo a musu bore, kana gani bore zai haifa matala kada mai ido kuwa?
A gaskiya ba zai haifar ba.
To ina shawara, wace hanya ce za a bi ta demokradiya da za a iya samun biyan bukata?
Kowane talaka a shawarata ya yi kokari ya tanadi wannan kati na wannan zaɓe, nan shi ne makaman da za mu iya kada dukkan azu.
Muna ji Malam Kabiru.
Hello?
Muna tare da kai.
Na ce wannan katin shi ne za mu yi kokari mu nema mu yi tanadin shi. Idan Allah ya kai mu lokacin kowa ya yi kokari ya zaɓi wanda yake tunanin zai mishi adalci, ni shi ne shawarana.
Yawato da wannan kuma shawarar za mu dire kenan yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ba ku wannan dama. Har yanzu layin nashi ya tsinke. Naija, kana tare da mu? Layin naka ya tsinke, saboda haka za mu jabirki a nan. Za mu jabirki a nan, sai kuma gobe idan Allah ya nuna mana za mu gabatar da wani maudu'in da za mu yi magana a kai, mu ba ku wannan dama. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo muke cewa karfe 5 saura kusan minti kusan 16 zance ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zakarun gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da aka kammala jiya a kasar Rasha, wato kasar Faransa, sun isa gida yau Litinin, inda dubun dubatar 'yan kasar suka tarbe su. Miliyoyin 'yan kasar ta Faransa ne suka kwana suna shagulgulan bikin murnar wannan nasara ta 'yan wasan kasar a daren jiya, ciki kuwa har da wasan motoci, yayin da wasu muhimman wurare a birane duk suka ɗauki launin tutar kasar. Rahotanni sun ce tuni da aka soma zagaye murna da kofin a birnin Paris, inda 'yan wasan riƙe da kofin suke zagayawa a cikin wata buɗaɗɗiyar motar safa, yayin da miliyoyin 'yan kasar suka yi dafifi a tituna domin ido biyu da su. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta saka kwallon da ɗan wasan Najeriya Ahmad Musa ya zura a karawarsu da kasar Iceland. A jerin masu takarar mafificiyar kwallo da aka zura a gasar cin kofin duniya da aka kammala jiya a kasar Rasha, kwallaye 18 ne aka zaba daga cikin kwallaye 169 da aka zura a gasar, domin zaben fitacce a cikin su da zai lashe lambar yabo. Kwallon da Ahmad Musa ya zura ta biyu a wasan nasu da Iceland tana takara ne da wasu kwallaye 17 da aka zura, ciki ko har da kwallo ta uku da Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal ya zura a karawarsu da kasar Spain, da kuma wace Lionel Messi dan kasar Argentina ya zura a karawarsu da Najeriya. Hukumar ta FIFA ta ce tuni da aka soma zaben fitacce a cikin su, zaben da za a kammala shi a ranar 23 ga watan nan na Yuli. Shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya isa a birnin Turin na kasar Italia a yau Litinin domin gwajin lafiyarsa da kuma bayyana shi a matsayin sabon dan wasan kungiyar Juventus. Labarin kaurar da Ronaldo ya yi daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ya girgiza duniyar kwallon kafa, bayan da ya yanke shawarar komawa Italia sakamakon amincewa da kontarajin albashi na fam 500,000 a kowane mako. Shahararren ɗan damben kasar Birtaniya Anthony Joshua zai yi karon battar karfe da ɗan kasar Rasha Alexander Povetkin a filin wasa na Wembley. Joshua ɗan shekaru 28 da haihuwa shine ya lashe gasannin dambe na ajin masu babban nauyi na WBA da IBF da WBO tare da yin galaba akan Joseph Parker ɗan kasar New Zealand a Cardiff a watan Maris. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulla dubban mutane a gidan yari ba tare da ka'ida ba, an kuma kashe mutane fiye da 10 kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. Kuma azzaliban mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan Iran ne dake neman haƙoƙinsu. Wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan. Wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike. Matashiyar tana kuka ta faɗa cewa ta saba wa al'adun ƙasarta, ta sanya wasu hotunan bidiyonta akan shafin Instagram. An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take amsa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi, inda aka yanke wa ɗaya daga cikinsu mai suna Shafara hukuncin kaso na shekaru 20, wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar Iran domin ta guje wa irin wannan rashin adalcin. Lawyer Shafraq Nasruddin Saudad, wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar kin amincewa da dokar hijabi, sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata a watan Yuni. Ita kanta lawyer Saudad an kama ta aka kai ta gidan yari akan ta yi shekaru 5 bisa laifin da ba a bayyana mata ba. Wata ƴar rajin kare haƙƙin mata lawyer Zainab Tahiri ita ma an kama ta a watan Yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane. Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun dade suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu, ta inda suka yi Allah wadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan kasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta dauka tare da amfani da alamar kakkausar lafazi da ake cewa #rawabalaifibane. Sakataren Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin Iran ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan ƙasarta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda Daula Salim ta fasara ta kuma karanto. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dauki lokaci mai tsawo yana bayani akan batun katsalandan Rasha a zaben Amurka a lokacin abin da ya kira muhimmiyar ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki. Biyo bayan ganawar ido da su kadai suka yi da safe, daga baya kuma suka ci gaba da ganawan wanda mutane ko kuma wasu jama'ai suke wurin taron, Trump da Putin sun yi taron manema labarai game da wannan tattaunawar tasu. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da kasashen Turai kawayenta suke yi gare ta akan fidda su daga cikin takunkumi da Amurka ta sanya wa kasashe da suke harkokin kasuwanci da Iran. Wani rahoto daga wata jaridar Amurka da ta yi suna ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya umarci manyan jami'an diplomasiyarsa akan su duba hanyar yin tattaunawa kai tsaye da 'yan kungiyar Taliban a kokarin da ake yi na fara zaman shawarwari da kungiyar mayakan da zammar kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru 17 ana yi a Afghanistan.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kujima da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapan Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa amma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da kuma Sa'ida Hamdan da ta haɗa mu da kuma injiniyan Suleiman Tarawali, alheri ke muku, fata alheri, kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri.